Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai.
Ibrahim, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kula da lafiyar Amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatin sa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullun a kasar. Wani kamfanin kasar Italiya ya ce nan da karshen watan nan za a yi gwajin wani maganin rigakafin cutar coronavirus. Sannan za ku ji cewa shugaban kasar Kamaru ya sanar da wani shirin rage cunkoson gidajen yari a wani mataki na kariya daga cutar coronavirus a kasar.
To kan labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman game da zarge-zargen goyon bayan kasar China da shugaba Trump ya yi ma muryar Amurka. Idan mun kada sakkwato, za a ji yadda jama'a suka firgita saboda zaton wasu masu dauke da cutar coronavirus sun shigo musu jaha.
Yanzu wanda muka tantance wanda aka dibi jinin su aka auna mutum 18 kuma dukkan su ba su da wannan cutar.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da dan gari akan ci gari da kuma nasihar Juma'a. To amma kafin nan, ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce kula da lafiyar Amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatin sa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullum a kasar. Shugaban na Amurka tare da kwamitin da ya kafa na yaki da cutar coronavirus sun fara fitar da tsare-tsaren da za a bi wajen maido da al'amuran yau da kullum a kasar, inda suke fatan ganin ma'aikata sun koma bakin aiki. Ya kara da cewa kalla jihohi 29 sun nuna sha'awar su ta ganin an dawo da harkokin yau da kullum nan ba da jimawa ba. Sai dai ya kara da cewa ya rage wa gwamnonin jihohin da na shugabannin kananan hukumomi su yanke shawarar maido da harkokin yau da kullum a yankunansu. Wannan sanarwa ta Trump na zuwa ne sau'i bayan da mai mukamin magajin garin birnin Washington Mariel Bowser ta kara tsawaita dokar hana zirga-zirga hannun da ranar 15 ga watan Mayu, inda ta ce matakin zai ci gaba da wakana har sai an ga adadin sabbin masu kamuwa da cutar ya yi ƙasa cikin mako biyu. Adadin masu kamuwa da cutar ta COVID-19 na ci gaba da ƙaruwa a Amurkan, inda yawansu ya kai 667 zuwa ranar Alhamis, kana kusan mutum 35,000 sun mutu a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Kamfanin SRL da ke bincike kan magunguna a ƙasar Italiya ya ce yana fatan nan da ƙarshen watan nan zai samar da rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin ya sanar da hakan ne yayin da ake ci gaba da samun ƙaruwar mace-mace a sassan duniya sanadiyar cutar ta COVID-19, ake kuma ta rage-ragen samar da makarinta. Ana sa ran maganin wanda ake kira Chadox 1 zai kammalu nan ba da jimawa ba, inda ake kuma fatan za a yi gwajin shi cikin makonni masu zuwa. Tushen maganin an samo shi ne daga jami'ar Oxford na Yenna Institute da ke Burtaniya, inda daga baya aka mika wa kamfanin na SRL wanda reshe ne na gamayyar kamfanonin IRBM wanda zai samar da samfur guda 1,000. A cewar daraktan kamfanin Mattia Leguiro, sun samar da samfurin maganin wanda za a aika wa cibiyar bincike ta Yenna Institute domin a gwada su akan bil'adama sannan a kuma tabbatar da ingancinsu. Shugaban kasar Kamaru ya sanar da wani shirin sakin dubban fursunoni domin a rage cunkoson gidajen yari a kuma kare yaduwar cutar coronavirus. Sai dai mayakan 'yan aware da ke fafutukar kafa kasarsa a yankin da Ingila ta raina da kuma waɗanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari sanadiyar samunsu da laifin cin hanci da rashawa ba za su ci gajiyar wannan shiri ba. Sannan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lura cewa shirin sakin fursunonin bai hada hadda abokanan hamayyar shugaba Paul Biya ba da kuma 'yan jarida da ke sukan lamirin gwamnatinsa. Tun dai a ranar Laraba, gidan rediyon gwamnatin kasar ta Kamaru yake ta yaukuwar wani umarni da shugaba Biya ya sanya wa hannu, wanda ke cewa za a rage cunkoson gidajen yari 78 a kasar. Karkashin wannan umarni, duk fursunan da aka yanke mai hukuncin kisa zai koma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 25. Waɗanda kuma a baya aka rage musu zuwa shekara 25 za a sake rage musu shekara 5 daga ciki.
An jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara daga nan Amurka, inda shugaba Donald Trump ya zargi ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka da jan kafa wajen tantance wasu manyan jami'ai da dama, ciki har da mutumin da yake so ya zama sabon shugaban hukumar da ke tafi da gidan Radio Muryar Amurka, wanda ya zarga da yaɗa rahotanni masu illa ga Amurka da kuma goyon bayan makiya Amurka, ciki har da ƙasar China, musamman ma game da batun cutar coronavirus. Shugaban Amurka ya yi barazanar rusa Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka don ya samu damar amfani da ikon da ya ce kundin tsarin mulkin Amurka ya bashi wajen naɗe-naɗe idan majalisa ba ta zama. To sai dai hukumar gidan Radio Muryar Amurka ɗin ta mai da martani, inda ta ce ita fa takan bugi jaki ta bugi taiki ne a dukkanin rahotanninta, kuma har ƙasar China ma ba ta barta ba. Ga rahoton da Steve Harman ya haɗa mana, wanda Sarfilu Hashin Gumel zai karanta.
Babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa amfani da wannan ikon takamaimai kamar yadda yake a ruwaya ta biyu sashe na uku na kundin tsarin mulkin ƙasa ya rusa majalisa. Mai yin bidiyon bayanan wurare da tarihin nan mai suna Michael Park, wanda Trump ya gabatar da sunansa don zama shugaban hukumar da ke tafi da muryar Amurka, na ɗaya daga cikin mutanen da ke jiran majalisar dattawa ta tantance su don cike wasu muhimman mukamai 15. Trump ya yi misali da Park, wanda ya ambaci sunansa kai tsaye. Trump ya ce batun tantance Park ya shashance na tsawon shekaru biyu a kwamitin majalisa, wanda hakan ya hana mu gudanar da muryar Amurka, wanda wuri ne mai muhimmanci. Ya kara da cewa idan ka ji abin da ke fitowa daga muryar Amurka, abin ba kyau. Abin da suke faɗi na da muni ga ƙasarmu, kuma Michael Park zai je wurin ne ya yi mashahurin aiki ga ƙasarmu. To amma ya yi ta jira na tsawon shekaru biyu. A martanin da ta mayar da yammacin Laraba, hukumar muryar Amurka ta kare kanta daga zargin na Trump. Muryar Amurka ta shafa shekaru sama da 75 tana aikin da ta sa a gaba na yaɗa labarai daga Amurka zuwa ƙasashen waje, da kuma yaɗa rahotannin gaskiya masu tushe zuwa sassan duniya waɗanda ba su da wasu hanyoyin samun irin waɗannan labaran. Kamar yadda muka daɗe muna cewa, mu abin da muke yaɗawa shi ne abin da ya zo daidai da gyara na ɗaya na kundin tsarin mulkin Amurka, wato First Amendment, a cewar daraktan muryar Amurka Amanda Bennett a wata rubutacciyar takardar bayani. Ta ci gaba da cewa, ina mai amanna da wannan manufar, kuma idan aka dubi yadda masu sauraronmu ke ta ɗunguma zuwa wurinmu neman bayanai sahihai game da wannan matsala ta cutar coronavirus, lallai duniya ta yi amanna da manufofinmu. Aiki ne wurjanjan, aiki ne mai muhimmanci, watakila ma fiye da yadda ya taɓa kasancewa. A wasu sakonnin imel da ta aika wa ma'aikatan muryar Amurka, Bennett ta ƙara da cewa, muna da aiki wurjanjan a gabanmu, mawuyacin aiki ne kuma muhimmi. Kar hankalin mu ya kau daga aikin da ke gabanmu. An naɗa Bennett ne a wannan matsayin tun a gwamnatin da ta gabata ta shugaba Barack Obama, kuma ta kasance kan matsayin na tsawon shekaru huɗu, wanda wa'adi ne mai tsawo ga wannan makami na daraktan muryar Amurka. Da ɗaɗɗiyar 'yan jaridar, wadda kuma ta ci lambar yabo ta Pulitzer, ita ce darakta ta 29 ta hukumar cikin tsawon shekaru 75. Fadar White House ta kaddamar da wata caccaka kan muryar Amurka a makon jiya, wadda jaridar New York Times ta kira wani mashiririncin kamakame. A ɓangaren rahotanni kan China da ake takaddama a kai, daraktan kafar sada zumunta na gwamnatin Trump Dan Scavino ya ce ana amfani da harajin da Amurka ke biya wajen yaɗa farfaganda China a kafar labarai ta muryar Amurka da gwamnatin Amurka ke ɗaukar nauyinta. Ya ba da misali da wani faifan bidiyo da aka saka a shafin Twitter mallakin kamfanin dillancin labarai na AP. Bidiyon na nuna wata 'yan liyafa ta murnar ranar buɗe Wuhan a makon jiya, inda shi ne birnin da cutar COVID-19 ta fara ɓulla. 'Yan sa'o'i daga bisani, Fadar White House a wata kafar yanar gizanta mai suna 1600 Daily ta zargi muryar Amurka da yaɗa wasu bayanai masu ɗauke da wasu alƙaluma daga gwamnatin kwaminsanci ta China don kwatanta adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe a ƙasashen biyu. A gaskiya, muryar Amurka ta yi amfani da alƙaluman jami'ar Johns Hopkins masu tushe da ke nuna adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da waɗanda ta kashe a faɗin duniya. Akasari, muryar Amurka na kare abokan gaban Amurka ne ba 'yan ƙasar ba, a cewar abin da Fadar White House ta buga. Bennett ta mayar da martani ga sukar da aka yi a makon jiya da cewa muryar Amurka na daukan labaran China a harsunan Ingilishi da kuma Chinanci, amma lokaci guda kuma tana bayar da rahotannin gaskiya ne. Ta kara da cewa muryar Amurka a ta bakin ta ta sha ƙaryata rahotanni marasa tushe dake fitowa daga gwamnatin China da kuma kafafen labaran China. Idan har aka tabbatar da nadan fat zai maye gurbin Grant Tuna wanda ke matsayin babban shugaban hukumar gidan rediyon muryar Amurka na wucin gadi, bayan da jallansin yayi murabus wanda shi ma Obama ne ya nada shi.
To a gaida Abban Iro, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC, ga Mahmud Lalo da cigaban labaran duniya.
Wani tsohon sojin Burtaniya mai shekara 99 da ya fafata a yakin duniya na biyu, wanda ya saka kokombaran neman fan 1,000 don a taimaka wa ma'aikatan lafiya da ke yaƙa cutar coronavirus a Burtaniya, ya waye gari da tara $16 million, kuma har yanzu jama'a na ci gaba da bada gudunmawarsu. Captain Tom Moore ya sha alwashin zagaya farfajiyar gidansa har sau 100 kafin ya cika shekara 100. Yayin da yake hakan, yana mai fatan tara fan 1,000 domin ya ba hukumar da ke kula da ayyukan lafiya ta Burtaniya, wato NHS. Amma zuwa ranar Alhamis da ya kammala tattakin, sai da ya tara fan $13 million, kwatankwacin dalar Amurka $16 million, kuma har ila yau jama'a na cigaba da tururuwar bada gudunmawarsu. Captain Moore, wanda zai cika shekara 100 a ranar 30 ga watan nan na Afrilu, ya kuduri aniyar tara kudaden ne domin ya kai wa asibitin a matsayin nuna godiyarsa, yayin da yake jinyar cutar daji da karaya da ya samu a wani barin jikinsa. Duk da rashin tabbas da farashin hannayen jari ke fuskanta sanadiyar cutar coronavirus, an rufe kasuwannin a ranar Alhamis, inda farashin su suka dan farfado, lamarin da ya sa aka rufe dan gibin asarar da aka tafka a baya, sannan hakan ya karawa masu saka hannayen jarin kwarin gwiwa. A nan Amurka, alƙalaman manyan kamfanoni sun tashi yayin da aka rufe kasuwar a ranar Alhamis. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 33 ko kashi 0.14, abinda ya sa ta doshi kusan maki 23,537. S&P kuwa ta tashi da kusan maki 16 ko kashi 0.55, inda ta tashi da kusan maki 2,799. Kasuwar Nasdaq ta tashi da maki 139 ko kashi 1.66, inda hakan ya bata damar dosar kusan maki 8,532. Haka zalika kasuwannin a nahiyar Turai ma sun farfado a ranar ta Alhamis, inda kasuwar FTSE a London ta tashi da maki 0.55. Haka ma kasuwar DAX a Frankfurt na kasar Jamus ta tashi da maki 0.21. Sai dai kasuwar CAC 40 a birnin Paris da ke Faransa ta faɗi warwas.
Gidan Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu waiwayi batun coronavirus din kiya COVID-19, inda za a ji cewa sanadiyar rashin fahimtar wani labari, ɗan jihar Sokoto da dama sun aza cewa wasu masu ɗauke da cutar corona sun shigo musu jiha. Lamid Abubakar, gare ka.
Bisa ga wani rahoto da jaridar Daily Trust ta ruwaito, ya bayyana cewar kwamitin kula da cutar coronavirus, wato COVID-19, ya karbi wani koke akan wasu jama'a da suka dawo daga jihohi daban-daban na Najeriya, inda yanzu haka yake bibiyar mutane akalla 170. Jama'a jihar Sokoto dai sun shiga cikin shakku akan wannan lamarin.
Sana Alhaji Abubakar ne, sanan ba san sa ga abin da ya bayyana cewa jihar Sokoto ana hazaƙin wani mutane 170 ana zargin suna ɗauke da wannan cuta. To idan a daka mata haka, akwai ƙalubale kuma akwai banzo. Lalle suna da wahala a ce an da mutum 170 an rasa wanda ya kamu da wannan cuta.
Sunana Nasiru Aliyu, sarkin Fulanin Sokoto ta Kudu. Mun shiga cikin wani daddar da fargaba domin har yanzu kamar mutanen mu ma ba su yarda da akwai wannan cuta din ba. Ina da tabbacin yadda nika ganin kullun ina ganin motoci suna ɗauko mutane daga Lagos daga Abia, daga Kaduna, daga Kano da suna shigowa Sokoto.
Shugaban kwamitin COVID-19 a jihar Sokoto kuma commissioner lafiya na jihar Alhaji Muhammadu Ali Innami wanda tun a farko shine ya bayyana wannan adadin na mutane 170 da ake bibiya domin ci gaba da binciken su, yace
mutum 170 din kirayen da an kai ne cewa su ce wannan yana da aje a duba, ba wai mutane ne ba gaba ɗaya wanda aka ganin sun shigo. So wa'annan rahotanni ne da an ka bayar, kamar misali mutane su bugo su ce ga wani ya da daga Lagos sai mu je mu duba daban-daban na sanin mutumin da sauye.
Zuwa yanzu kenan mutane nan kuka tantance waɗanda ba su dauki da wannan cutar bisa rahotannin da kuka samu a Sokoto?
Yanzu wanda muka tantance wanda aka dibi jinin su aka auna mutum 18 kuma dukkan su ba su da wannan cutar.
Duk da yake dai gwamnatin jihar ta Sokoto ta dauki matakai na kange iyakokinta, amma duk da haka ana samun rahotanni na shigowar mutane daga kasar jamhuriyar Niger a nan Sokoto, kamar dai yadda wata ganau ta shaidawa muryar Amurka.
Sunana Nafisa Adamu Gurori. Kaga shi wannan symptoms na COVID-19 yana da alaka da asma. So ni in akwai abin da nake mai tsoro to asibitin kware, saboda yanzu abin da ake ciki mutanen Niger suna shigowa kasar. To nan nika kira da gwamnati ta dauki matakan, saboda yanzu ba bodoji da an kare da kafa da raƙumma suke isuwa.
To ko meye mahukunta ke yi na ganin sun tunkari wannan matsalar? Motaru Umar Magori shine shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Sokoto.
To gaskiya a kowane hali ba za ku ce za a samu bata gari ba. Hakika gwamna ya intercepting wasu wata boss doki da mutane za su bar Sokoto jambo da wajajen Turai.
Hamidu Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto, Nigeria.
Agaida Lamido. To kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kam ga shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri ne na ƙawance tsakanin gidan rediyon Niyya FM da sashen Hausa na muryar Amurka, inda shirin a yau ya kai ziyara a garin Masalata. Garin Masalata yana cikin gundumar birnin Kwanni, yana kilomita 4 yamma ga headquarter gundumar birnin Kwanni a Gusum maso yammacin jamhuriyar Niger. Garin yana tsakiyar jamhuriyar Niger kan iyaka da Nigeria, inda muka tattauna da hakimin wannan garin Ibrahim Isuhu, wanda an kai sani da suna Dagel. Suna ne na duk wanda ya kama jagorancin wannan gari na Masalata, inda muka tattauna da shi dalla-dalla. Ku saurari mai garin Masalata ku ji irin yanda garin yake ciki da abin da garin yake takama da kuma irin bukatocin garin nasu.
Sunana Ibro Maifina Isuf.
Ma ko wani lakani da akai ma duk wanda adda a rike da mukamin wannan gari, wani lakani na ya ake kira shi?
To ainihin wanda ya fara kafa garin Dagel ake ce mishi, saboda duk wanda ya sarauta nan Dagel ne za a ce mai. To ainihin wanda ya kafa garin kenan Dagel.
Shin wannan gari na Masalata shina da shekara nawa yanzu da girkawa, kuma mai gari ɗaya bayan ɗaya kamar mai gari nawa yayi?
Yanzu Masalata sai in ce tana cikin shekara 270 da kafawa na magabata. Waɗanda suka rike garin suka wuce hata kawo gare ni, yanzu muna kusan kaman mutum 13 wanda ya rike Masalata.
Shi wannan gari na Masalata ya za a yi a kwatanta shi ina ne yake? In za a kwatanta shi kamar cikin Niger shi ina na yake?
Kaman mai saurare dai in ya saurara ya taba biyo hanya mai tahiya ya mai wanda ke zuwa Kwanni. Muna nan daga gusumcin hanya, garin yana nan da alake yake gangan kan dutse, amma yanzu da yake al'umma sun riga sun yawa, garin ya kai daidai kwalta. Da ka zo kana ganin an rubuta alama ta masallata.
Kamar wace irin kallon mutane a cikin wannan gari, kuma menene aikin da mutane ke yi na harkokin yau da kullum a cikin wannan gari?
Ainihin masallata dai waɗanda suka kafa ta, arna suka kafa. Yanzu arna suna nan sun kafa ta gobura, sai suka zo suka kawo ziyara, sai aka karbe su, sai muka zauna tare da su. Da lokacin jahiliya suna ba mu alimi, mu ma muna ba su alimi. Shina ya sanya yanzu da goburawan da mu annan, in ba ka da kane ba gobiri, kana da uwa, wajen uwa ko wajen babanka. Hakan gana muke taide yanzu gabaki ɗaya, abin da ya cakule duka zumuncin da ya zama guda tsakanin mu da gobura.
Wanda shi babu sauran wata kala ko Fulani ko Zabarmawa tun da mun gana ta gine-gine.
To wannan kala da kace, ai wannan kuma ina gani yanzu su adda kai, akwai Zabarmawa, akwai Fulani, kai har Yarbawa muna da. Da in yamure duka suna nan sun har zawa nan suna gina. Saboda haka garin dai yanzu a takaice sai in ce maka ya kai wurin da ma baka sa tsammani ba kai mutum.
Ko wani gari yana da abubuwa ko ta sana'a ko wani aiki wanda mutane ka yi domin fililwantar da rayukan su, wani ayyuka ne mutanen wannan gari ke yi?
Mu dai zamanannin garin waɗanda aka cewa arna ne na masallata, gabaki ɗaya sai in ce Niger da Nigeria. Kai Afirka dai ina ganin inda ba a san mu ba dan kadan ne, wuri kadan ne inda ba a san mu ba, ba mu da wani aiki illa in mutum ya zo da matsala mu koma mu shiga kayayyakin mu waɗanda mun ka sani na kakin namu da uwayen mu, mu roƙa kuma bukata ta biya. Wannan bisan shi muka ci, bisan shi muka sha, ba mu ta haya mu hita kasashen waje wurin neman kuɗi, a sai dai muna ba da gudunmawa ga mutane. Wanda ya zan yana da matsala, to in matsalan nan ya zan ta magani ce za a yi ta gargajiya, akwai itatuwan da za mu hiddo wanga mu hada mu bashi, wallahi alhamdulillah warki ya dawo yana muna godiya.
Shi garin masallata mi a gare shi wanda yake bugun gaba da shi, wanda watakila duk duniya in ba nan garin masallata ba babu inda aka samu wannan abu.
To tsahi, wannan tsahin ina ji shine wanda muka dogara gare, kuma shi an ka san masallata da shi, kuma shi ya hiddo sunan masallata duk Afirka inda za a abun nan, in dai har aka kawo masallata to kana tsaya ka saurara.
Mutanen garin ba su noma, kiyo da kasuwanci.
Yo da inda aka ce maka kauye kake zamani, ai wannan noman da shi ka'ida ne, dama kaji Hausa suka ce ciniki an ne noma in rani yayi farauta. To kenan wannan idan lokaci ya rigayi na damana, za mu gyagijewa mu tafi mu neman mu iyalin mu abin da za su ci, noma muke da kiyo duka muna hada muna yi.
Ina ne matsalar wannan gari wanda watakila yau za a yi cewa kuna son in kuna samu a magance muku wannan matsalar ta kai muku matuka gaya.
To yanzu sai in ce faduwa ta zo daidai da zama, da muna kukan babu likita, yanzu ga likita gare mu. Muna kukan ba mu da hanyar mota, ga hanyar mota ana yi. Muna kukan babu wuta, kuma ga alama mun ga yan gidan wuta sun shigo nan suna aune-aune da sunan za a samu na wuta. Wannan muna godiya ga Allah, muna godiya ga magabata waɗanda ya zan suka kama wannan abin ya bunƙasa. Allah ya tsare su, kuma mu abin da muka roƙo, muna roƙo ta kullun ya kasance a kwana lahiya Niger a tashi lahiya. Shi a buƙatan. Akwai magana ɗaya wanda nake ce ma bisa kan harkar ta al'adar tamu. Muna fama da mata waɗanda ke cika kan banza, saboda addini namu bai yarda zina ba. Saboda haka ba mu son zina, kuma ba mu son a yi ta. Saboda in mace ta riga ta yi ciki, nan muke son magabata su ba mu hannu mu kore ta da cikin gari, saboda a samu ruwan sama isasshe. Amma idan muka ce a kore ta suka kiya, to mu kuma za mu samu karamcin shekara. Wannan tabbas an sani, magabata sun sani, ko yau an kawo ma'aikaci ya zaka kwanne, in dai ya tsaya dibi tarihin kwanne, wannan matsala yana ganin ta.
Ba ku da buƙatar kamar wani ko sai eje ko wasu lakwal, ba ku buƙatar wannan.
Idan yana samuwa muna son a bude muna sai eje, wanda yaran mu za su tsaya su yi karatu ba sai sun ta yi kwanne ba. Wannan in ya samu alhamdulillah.
Game da wannan matsala ta samu kwaleji a cikin garin na masallata na Tunkari Alhaji Ibrahim Abbalele, wanda yake shine shugaban gundumar birnin Kwanne, kuma wakilin gwamnatin kasar a wannan gundumar. Domin jin ko akwai hanyoyin da za a bi domin a magance ma su mutanen na masallata wannan matsalar, a girka musu kwaleji ko kuma sai eje, domin hana yaran su tafiya daga garin nasu zuwa wani gari domin su yi karatu a wata kwaleji. Sai ya kada baki ya ce mini,
dangance da wannan bukata da suka kwatanta ya cancanta, kuma za mu bi hanyoyin da zai kamata ya zamanto a cimma burin wannan da suka kwatanta. Lalle buɗiya sai eje akwai ka'idodi wanda ake bi a gani in wurin ya cancanta ai college ko ai CE. In Allah da amman bu wannan hanyoyin to in Allah da zai tabbata saboda muna so yara su ma a dan sauƙaƙa musu yan distance cikin wannan kamar yan zirga-zirgar da ake yi aje a zo cikin wuni shi ma babban jidali ne ga aikin karanta suwa.
Masu sauraronmu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na ƙawance tsakanin gida Radio Niyya FM da ke birnin Kwani Jamhuriyar Nijar da sashen Hausa na muryar Amurka inda muka kawo muku ɗan taƙaitaccen tarihin garin Masalata da ke cikin gundumar birnin Kwani a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar. A madadin dukkan sauran abokan aiki, ni Haruna Mamman Bako ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Yanzu kuma ga shirin nasihar jama'a.
Allahu 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 Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na tarayyar Najeriya. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya taka matakala na minbari sai aka ji ya ce amin ya sake takawa sai aka ji ya ce amin ya sake takawa sai aka ji ya ce amin domin matakala na minbarin manzon Allah guda uku ne. Saboda haka sabai suka ce ya Rasulullah wannan addu'o'i da kake amin amin me kake nufi? Sai annabi ya ce ai mala'ika Jibrilu ne ya zo mini ce duk mutumin da watan azumin Ramadan ya kama daga farko har ƙarshe yayi tabbacinsa babu wani tashi don yayi sallah yayi ibada a cikin wannan wata to Allah ka nisantar da shi gaban rahamarsa. Mana gaban rahamarka. Annabi ya ce sai na ce amin. Amin fasara na biyu duk mutumin da ya samu iyayensa uwa da uba ko ɗaya daga cikin su na raye bai yi aiki tukuru wurin kyautata musu ba har ya zamanto sun rabu da su ya rabu da su a cikin irin wannan hali na rashin kyautatawa bai kyautatawa iyayensa ba ko uwa ko uba ko dukkanin su to shi ma Allah ya nisantar da shi gaban rahamar Allah. Annabi ya ce amin. Amin na uku duk wanda aka ambaci sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga Annabi ba shi ma Allah ya nisantar da shi gaban rahama. Annabi ya ce amin. Annabi ya hana ka sauki Qur'ani a ƙasa da kwana uku amma sai ce halal ne an inganta maka yin haka cikin Ramadan amma kafin Ramadan ba a yadda ka yi saukan Qur'ani ƙasa da kwana uku ba amma a Ramadan an yadda in zaka iya saukewa a ranar sauke saboda falalan watan. Annabi ya ce so da yawa mai azumi azuminsa baya kara mishi komai sai kishin ruwa da yunwa shine wanda azuminsa baya hana shi miyagun maganganu abinda ya saba yi kafin Ramadan bai sa ya canja ba kenan kamar azuminsa bai kara kusantar da shi ga Allah ba sai ma nisanta shi yake yi ga Allah.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Shugaba Donald Trump ya ce kula da lafiyar Amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatinsa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullum a ƙasar. Shugaban Amurka tare da kwamitin da ya kafa na yaƙi da cutar coronavirus sun fara fitar da tsare-tsaren da za a bi wajen maido da al'amuran yau da kullum a ƙasar inda suke fatan ganin ma'aikata sun koma bakin aiki. Ya kara da cewa kalla jihohi 29 sun nuna sha'awar su ta ganin an dawo da harkokin yau da kullum nan ba da jimawa ba. Sai dai ya kara da cewa ya rage wa gwamnonin jihohin da na shugabannin kananan hukumomi su yanke shawarar maido da harkokin yau da kullum a yankunansu. Kamfanin SRL da ke bincike kan magunguna a ƙasar Italiya ya ce yana fatan nan da ƙarshen watan nan zai samar da rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin ya sanar da hakan ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar mace-mace a sassan duniya sanadiyar cutar ta COVID-19 ake kuma ta rage-ragen samar da makarinta. Ana sa ran maganin wanda ake kira Chadox 1 zai kammalu nan ba da jimawa ba inda ake kuma fatan za a yi gwajin shi cikin makonni masu zuwa. Shugaban ƙasar Kamaru ya sanar da wani shirin sakin dubban fursunoni domin a rage cunkoson gidajen yari a kuma kare yaɗuwar cutar coronavirus. Sai dai mayakan 'yan aware da ke fafutukar kafa a ƙasarsa a yankin da Ingila ta raina da kuma waɗanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari sanadiyar samunsu da laifin cin hanci da rashawa ba za su ci gajiyar wannan shiri ba. Sannan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lura cewa shirin sakin fursunonin bai hada hadda abokanan hamayyar shugaba Kwalbiya ba da kuma yan jarida da ke sukan lamirin gwamnatin sa.
To masu saurare, da haka muka kawo karshen shirin mu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima wato da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya tani gabatarwa, da Chibahiro Dodo ne da ya hada mana sautin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalma Sigar bace cewa a huta lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa.